سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا زنشكين wannan wato lissafi na madarijus salikin wanda malai ke bayani a kan da ya shafi matsayi na riba shine wato samun yardar Allah madaukakin sarki wanda ya yi ta ambato matakai da yawa. Muna cikin mataki na 46. Malai ya ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yandubu ila a'la al-maqamat فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط كما قال واعبد الله واعبد الله كأنك تراه. يشي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم ينا واتو أصل قطعي تروى إزوى قولوا لون درجة إذا مبا ويكاس كيوا ون درجة يشي تفيد توقو درجة ون دشيننا سكية kaman yanda yake ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa, wanda wannan matsayi din yace shine matsayin ihsan. Fa hadha maqamul muraqabati aljami'i li maqamati alislam wal iman wal ihsan. Wannan shine matakai guda uku: akwai aliman, akwai alihsan, akwai kuma alislam. Mataki na farko shine al-islam, mataki na biyu shine al-iman, mataki na uku kuma shine al-ihsan, wanda shine kololuwan darajar gaba daya. A matakin ihsan shine yake nuni akan wannan wanda zai kai mu zuwa ga matakin yarda din. Kale yace fa hadha maqamul muraqabatul jami' li maqamatil islam wal iman wal ihsan. Wannan shine yake tattara abubuwan nan duka guda uku. Sannan yace fa in lam takun tarahu fa innahu yarak fa haqqahu 'inda al ajaz an al maqam al awwal ila al maqam al thani. Da haka sai ya saukar da shi daga matsayi na farko zuwa matsayi na biyu. Wa huwa al-ilmu bi ittila'i Allahi alayhi wa ru'yatihi lahu. Shine idan ba zai iya taka wannan matsayi na al-ihsan ba, yace to zai sauko matsayi na biyu, shine bawa ya san cewa Allah madaukakin sarki yana sanar da abin da yake yi kuma yana ganin sa. Wa mushahadatuhu li 'abdihi fil mala'i al-a'la wal-khala. Haka nan kuma Allah yana ganin shi ko yana fili ko yana koyi. Haka nan ɗaya hadisin da ya zo, duk da yake hadisin yana da rauni, shine wato in istata'ta an ta'mala lillahi birriba ma'a al-yaqini fa'al. Wanda abin da ya zo a cikin ma'anar hadisin, in har za ka iya aiki ma'ana ga Allah madaukakin sarki tare da yadda da kuma tabbaci, ya zama kana da sakankancewa a zuciyarka, yace to kai haka. Idan ba za ka iya ba kuma yace fa inna ma'a as-sabri ala ma takrahu khairan katiran. Abin da zai same ka kuma na musiba, an kai hakuri a kansa to akwai alkhairi da yawa a cikin sa. Dan haka sai ya kai shi matsayi wanda yake mafi kololuwa, sannan kuma ya dawo da shi na tsakiya idan ba zai iya wancan babban ba. Yace fal awwalu maqamul ihsan, duk da yake a hadisin shine matsayi na uku da aka tambaya, amma kuma shine na farko. Dan mutum ba zai zama muhsin ba, ma'ana mai kyautatawa, har sai ya samu imani, kuma ba zai samu imanin ba sai ya zama musulmi. Haka matakai ne guda uku: na farko mutum ya musulunta, ya miƙa al'amuransa ga Allah, ya yadda da Allah madaukakin sarki. Na biyu kuma zai dinga aikata wasu ayyuka ne, dan imani ɓangarori ne guda 70 da wani abu. To yana aikata waɗannan ayyuka na imani har ya kai kololuwan daraja, shine ihsan. To ihsan shine ƙurewa, ihsan shine ƙurewa. Allah madaukakin sarki ya ce wa hasuna ulaika rafiqa, ce waɗanda suke tare da annabawa, wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma'alladina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تيشي وحسنا أولئك رفيقا وأنا سوني وسكوت تاوى وأتوات أن تستزمت وقع وشتكي وشتكي قال فالأول مقام الإحسان والذي حقه إليه مقام الإيمان يشي وليس دون ذلك إلا مقام الخسران إذا كبر إيماني إحسان إذا هر كبر إحسان فشيكنا idan ka bar ihsan kuma ka bar imani to ba abin da yake kasa da haka ba abin da yake kasa da haka ala asabi wal 40 sai na 47 na 47 dinnan annahu asna ala radina bi mar al qaba'id al hukm wal ilm wal fikr wal qurb min darajat al nubuwa yace shine manzala sallallahu alaihi wasallam yayi yaboga amma Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yabo ga wato wasu masu yarda da abin da Allah ya hukunta akan su sannan kuma da sani da fahimta na addini da kuma ya kusanta su da matsayi na annabta kamar yanda yazo a cikin wasu tawaga da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma antum ko me kuke ciki ko kuma da me kuka zo ko kuma ku suwaye sai suka ce mu'minun suka ce mu masu ba da gaskiya ne sai ya ce ma alamatu imanikum me alamar imanin ku ba da gaskiyan nan faqalu suka ce as-sabru indal bala shine yin hakuri lokacin da bala'i ya same mu washukru indar raqa kuma mu ne masu godiya a lokacin da muke cikin wadata da yalwa wariba bi marin qaba kuma masu yarda akan abin da ya same mu wasidqu fi mawaqin al-liqa kuma masu gaskatawa a lokacin da muka sadu da abokan gaba ma'ana masu gaskiya ne da Allah yake ulaika humus sadiqun an koma cikin hujurat Allah madaukakin sarki yake innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bati wato asalin shakku ba ko kwanto ba wa jahadu suka yi jihadi وراكا ما ذا قولي لوكتين سادوا da makiya wa tarki shamatati bil a'da sannan kuma mu ba masu tsangwama bane ga wadanda suke abokan gaban mu ma'ana akwai abin da ake kira shamata shine mutun ya dinga kwadayin cewa wani mummunan abu ya samu wani wanda yake tare da shi kuma ya dinga murna akan wannan abu wannan shine shamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga shamatati bil a'da ana da yake makiyinka ne dinga kullun asashen shi cewa wani mummuna abu ya same ka wannan shine shamata to yace mu ba ma shamata ma'ana ba ma asashen wato ko tunanin ma wasu abin da yake mummuna dan mai farin ciki faqala sai yace musu hukama lallai ku masu hikima ne ulama kuma malamai masana kalu min fikihim an yakunu anbiya fahimtan su kaso ta sanya su cikin kutantaka da annabawa kala as-salim wal 40 shahid anan shine masu yarda ne su da hukuncin Allah sai na 47 anna riba akhidun bi zimami maqami dini kulla to shi yarda da Allah shine wato ma'ana linzamin duk wani al'amari na addini gaba ɗayan sa wanda ya sami yarda to ba yi da damuwa cikin al'amuran sa na addini gaba daya wa huwa ruquha shine ran wannan addini wa hayatuha kuma rayuwarsa fa inna ruha tawakkuli wa haqiqatahu domin tawakkali dogaro da Allah haqiqanin sa da kuma yaqini tabbaci da Allah madaukakin sarki da kuma aunar Allah madaukakin sarki da kuma wato asalin tsarkakewa ga wanda ake kauna din ko shi mai kauna din yace wa dalilu sittil mahabba da kuma shine abin da yake nuna gaskiyar kauna din shi yarda wa ruhu shukr shine kuma abin da yake nuna wato asalin tsantsar godiya ga Allah madaukakin sarki wa dalilu shine jagoransa haka duk wanda ya sami yarda da Allah madaukakin sarki zaka same shi mai tawakkali ne zaka same shi mai kauna ne ga Allah madaukakin sarki zaka same shi mai godiya ne ga Allah madaukakin sarki amma in ya rasa yarda to duk abubuwan nan zai rasa su ba za su cika ba. Qala Rabi'u ibn Anas, ɗaya daga cikin magabata yake cewa alamatu hubbillah, alamar kaunar Allah a wajen bawa, bawa yana kaunar Allah shine kasratu dhikri, yana yawan ambatan Allah. Fa innaka yake domin kuwa la tuhibbu shay'an illa aktanta min dhikrihi, ai ba wani abin da zaka kauna sai ka yawaita ambatan sa. Kaga duk abin da mutum yake so shi yake yawan fada. To kenan wanda yake san Allah zai yawaita ambatan Allah madaukakin sarki, wannan alama ce. Yace wa alamatul din, alamar kuma mutum mai addini ne shine al-ikhlasu lillah, tsarkake addini ga Allah. Wannan shine alamar cewa lalle wannan mutumin mai addini ne, mai bauta ne na gaskiya ga Allah, an yakuna mukhlisan, ya zama mai ikhlasi ne fisri wal alaniya, a fili da boye. Ma'ana ba wai sai gani idan mutane ko abin nan ba, a fili da boyen shi mai ikhlasi ne, bayyin abu dan wani ko dan ganin wani, yana yin abin shi dan Allah ko a fili ko a boye. Wa alamatu shukr, yace alamar kuma godiya ga Allah, arriba bi qadarihi, shine yarda da qaddara Allah. Ana duk abin da ya samu bawa yarda da shi, wannan alama ne na nuna godiya ga Allah. Wa taslimu li qada'ihi, da miƙa wuya ga hukuncin sa. Wa qala Ahmad ibn Abi al-Hawari, wannan bawa Allah shi ma yace zakartu Aba Sulaiman, mun yi tattaunawa da wani daga cikin magabata shine Abu Sulaiman, yake cewa akan wani hadisi cewa awwalu ma yud'a ila al-jannati al-hammadun, idan ke hadisi yana da rauni, yace farkon wanda za a kira su su shiga aljanna sune al-hammaduna, masu yawan godiya. Fa qala, sai yace mishi wai hakkaitanka huwa an tahmadahu ala al-musiba wa qalbuka yata'assa alayka, shine ka gode ma Allah madaukakin sarki akan musiba duk da zuciyarka bata san abin, amma kana mai godiya ga Allah. Yace idza kunta kadhalika, idan haka kake farji ila sabirin, ka koma wajen masu hakuri. Yace innamal hamdu, abin godiya abin nufi an tahmadahu shine ka yarda da Allah madaukakin sarki, wa qalbuka musallimun radi, zuciyarka ta yarda babu wani kokwanto a ciki. Dan haka sai ya zama kaman yarda da Allah madaukakin sarki shine kololuwar waɗannan abubuwan duka. Wal asasu alladhi tubna alayhi, shine kuma ginshiki da ake gini akai. Wala yasifu shay'an minha bidunihi albatta wallahu a'lam, ba abinda zai inganta ba tare da yarda da Allah ba, ma'ana yarda da hukuncin Allah shine wal imanu bil qadar khairihi wa sharrihi, aka yarda da wannan abu. Na 49 yace anna rida yaqumu maqama kadirin min at-ta'abbudat allati tashuqqu 'ala al-badan, yarda da Allah madaukakin sarki yana matsayin mafi yawancin ayyuka na ibada wanda ake yin su ko kuma suke wahalar da gangar jiki. To yarda da Allah madaukakin sarki yana maye gurbin, indai mutum ya samu yarda da Allah madaukakin sarki to duk wata ibada da za ta wahalar da gangar jiki ba zai ga wahalar ta ba. Saboda me? Saboda abin da ya samu na yarda. A shi yasa yanzu kaman wanda zai fita jihadi saboda yarda da Allah madaukakin sarki ne, ya san zai iya rasa ransa, amma huwa radiya, ya yarda da wannan, yasa koda ya fita din bai damu ba. Saboda me? Saboda akwai yarda a zuciyarsa. Yace fa yakunu ridahu ashalu alai, dan haka yardar shi sai zama ya fi sauki fiye da komai. Wa aladdu lahu, ya fi mishi jin daɗi. Wa arfa'u fi darajati, jini yake ɗaukaka darajarsa. Wa qad dhukira, kuma an ambata a cikin wani wato kissa na banu Isra'il, anna abidan abadan laha dahran tawilan, cewa wani daga cikin masu bautan Allah zamani ne tsayayye yana bauta ma Allah sai yayi mafarki. Mafarkin da yayi cewa wance wato wata makiyayiya mai kiwon dabbobi za ta kasance tare da shi a aljanna, ma'ana mafarki aka nuna mata. Sai ya tambayi labarinta ina zai same ta, har ya same ta, ma'ana bayan an bashi labari a mafarki. Fastabafaha thalathan, ya je zauna a wajenta kwana uku dan ya ga wani irin aiki take. Wannan labari Isra'iliya ne, baka da cewa ko ka gaskata shi ko ka karyata, ta iya yiwuwa haka ne, ta iya yiwuwa ba haka ba ne. Shi ne matsayin irin waɗannan abubuwan da suke zuwa na Isra'iliya. amma dai da yawa zaka samu wasu malamai sukan ambaci haka din saboda kwadaitarwa ana yi ne dan kwadaitarwa dan haka sai yaje ya kusance ta ma'ana kusanta na ganin wani irin ayyuka take yi ma'ana shi ya dade na aikin ibada sai aka ga aka nuna masa cewa ga wata to kiwo take ita ce za ta zama wato kaman makwabciyar shi a aljanna ko za ta kasance tare da shi kaman kai ne yanzu ka dinga ganin wani da kake ganin ba kowa ba sai a dinga ce ma daraja kuɗe da shi kai kuma kai ne kullun yawan azumi ba wani azumin da yake wuce ka yawan sallar dare sai ka nuna ma a ce to ai wani kuma gashi nan shine zai zauna daidai da kai wannan ya faru zamanin ko sahabbai ana samun haka kisar Julaibib ta shahara akan haka Julaibib wani bawa ne daga cikin bayi sahabi farko dai shi ba fitacce bane sannan ba wai mai wadata bane ba mai matsayi bane kuma sai Allah madaukakin sarki da ya tashi yin halittarsa sai ya yi shi ba mutumin da zaka ganshi ka ce kyakkyawa bane Allah yana halittar bayi yanda yake so amma Allah duk ba mai yake duba ba haka Julaibib yana lazumtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu lazumtarsa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi Julaibib ba za ka yi aure ba ne sai ni wa zai aure ni halin da nake cikin nan ga yanda nake da wai ba wanda zai aure ni yace ai ni ko an kai ni ma inda za a kai ni kwantai zan yi duk inda aka kai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a wajen Allah ba ka kwantai haga akwai wani abu a zuciyar ka yace a wajen Allah kai ba kwantai bane haka kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masa aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masa auren nan gidan da yaje nema ya aka yi tambaya yace ka je ka ce ni na aiko ka ka nemi aure lokacin da yaje kuma bai gabatar da kanki da yace eh manzo Allah ne ya aiko shi zai tambaya aure a gidan nan sai uban ya tashi da murna sosai yana ta murna cewa ai ga dan sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko yi tambaya a gidan nan ko da ya shiga ya samu uwar yarinyar ya gaya mata yana cike da farin ciki sai ta ce to amma ka tambaye shi wa aka aiko ya neman ma shi manzo Allah ne yake nema ko kuma shi wanda aka aikon ne ba a sani ba ana shiga aka ce mata da ya zo ya tambaye shi sai ya ce ai shi ne aka ce ya nema sai ce to bari su je su yi shawara kaga ana ganin cewa shi ba wani abu ba ne to yar kuma da ta ji saboda ita mai yarda ce da hukuncin Allah ta taso ma iyayen ta ce fa daɗa min da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta ba ta ja da shi inna wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri ta karanta musu wannan ayoyin aka yi auren bai tare da ita ba aka kira jihadi ya fita da ya fita ya yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kare yakin nan sai yana tambaya ina wani na cewa ba wanda kuka rasa a yakin nan sai ana ta ambatan mutane ba wanda ma yake kawo shi saboda shi dan ana ganin ba wani abin nan bane ba ku rasa kowa ba zai ce ai wani aka rasa sai da ya tambaya yaga ba za a faɗi sunan shi ba sai ya ce musu ina Julaibib sai ce ba su gaishe ba su sun manta ma da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je ku duba shi da aka je aka duba shi aka same shi ya yi shahada amma ga mutane da yawa a kewaye da shi kafirai ne guda bakwai ta faɗa da su ya kashe su ta kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke shi da hannuwansa ya ce shi zai ɗauke sa ya ɗaga shi har aka je aka yi jana'iza ya sa shi da kanshi a cikin kabari ce wallahi na gan shi yana linƙaya a cikin wasu tafkuna na aljanna to kaga wannan ba wai abin nan abubuwan da yake da shi ake duba ba yarda ne da yake cikin zuciyarsa da Allah ya yarda da hukuncin Allah haka la yubali bil hayat mana ba wani abu yake nema na rayuwar duniya ko wani abin nan yana neman yarda Allah ne kuma ya samu saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe yake cewa ni na yarda da kai na lamince maka kuma kana cikin yardarru to kaga me kai shi ga samun wannan shine wannan yarda dan haka shi yana ganin zai iya bada rayuwarsa saboda ya yarda da hukuncin Allah wannan shine wannan mataki da malam yake faɗa to kaga wasu za su ganshi kila shi ba ne yawan ibada ba shi ba wani fitacce ba ne to amma ba su san ne matsayin shi a wajen Allah ba da haka da yaje ya zauna ta kwanta ta yi bacci ya gabata sallah cikin dare ya tashi yana azumi ya ganta ba ta azumi sai yace miki ke ba ki da wani aiki da kike yi ne tace wa ma huwa wallahi gaira ma ra'aita yanda ka ganin nan haka nake au qalat tace illa ma ra'aita sai abin da ka gani ni ban san wani abu ba kuma yana ta dai tattaunawa da ita har sai tace mata tace mishi usailatun wahidatun fiya ina da dan wani abu karami da nake gani shine abin da nake sa tsammani ina aikata shi tace wa zalika anni kuntu fi shiddatin lam atamanna anni fi raqai take cewa duk lokacin da nake cikin tsanani ban taba kwadayin cewa in shiga cikin yalwa ba kuma na yarda da wannan halin da nake ciki ban taba burin cewa in samu wani wadata ban na shiga cikin wannan mata idan kuma ina cikin rashin lafiya tace ban taba burin cewa ina ma da a ce lafiya ta kalau ba idan kuma ina cikin rana tace ban taba burin ina ma a ce da a inuwa nake ba to a lokacin sai ba wannan ya daura hannu akan sai yace to wannan ita ce fasila din sai yace wallahi wannan matsayi ne wanda masu bauta Allah ma ba su same shi ba kuma haka ne sai ga wani yawan bautan ne amma ya samu zuciyarsa ta kafu ta samu wani tarbiyya na kusanta da Allah madaukakin sarki da yarda sai kaga babu zaka yana yawan sallah yana yawan azumi amma da wani abu kadan zai same shi sai kaga ya fita a cikin abin nan bal wani ma zaka samu yawan sallan da yawan azumin da yake yi yana yi ne saboda yana neman wani abu a wajen Allah da ya samu wannan abin yana ganin bukatar shi ta biya ya ajiye wannan kuma ana samu wannan da yawa zaka yana tayawaita azumi yawa yawaita sallah da yawan sadaka da sauransu yana samun wannan abin sai ka neme shi kuma kaga ya narke saboda me yana ganin ya samu abin da yake so to shi mai yarda bai samu abin da yake so sai ya samu ita wannan yarda din wanda kuma kurewanta sai an shiga aljanna ake samu waridwanun minallahi akbar to kaga ba wai yawan ibada bane mutum zai iya yawaita ibada amma ya ingancin ta yake ya kyautatanta a zuciyarsa yasa wasu daga cikin malamai suke bincike suke tabbatar da cewa ai Allah madaukakin sarki da yace liyabluwakum ayyukum yace aktharu amala cewa ya ahsanu amala ma'ana wanda ya fi kyautata aiki ba wanda ya fi yawan aiki ba kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi alkhairin ayyukan bawa a wajen Allah madaukakin sarki wanda ya dore yana yi khairul amali ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla wani zaga raka'a biyu kawai ya lazumci yana yi to amma ya dore akan bai daukar makan shi abinda zai fi karfinsa ba kuma ya yarda da haka dan yana yin biyun nan dai ba za su ja idan kowa ba kila ba zai iya tunanin cewa bari ya yi riya da su ba to amma mai yi da yawa fa shedan ya fi shigo masa ma'ana an fita an tashi an yi sallah ita na fulfuli misali shedan zai iya shigo masa fiye da yanda zai shigo ma da mai yin kada kuma wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ayyukan nafila ma mafi falalarsu mutum ya yi su a boye a cikin gida ya fi afdalu salatil mar'i salatuhu fi baiti illa al-maktuba sai dai sallar farilla amma duk wata nafila mafi alkhairin ta yin ta a gida saboda a gida din nan kai dai ne kai ka san me kake yi ko ba wani wanda zai zo ya shigo ma da abin nan a kai in gane ko ala wa qad rawa ibnu mas'ud radiyallahu anhu arawaito daga abdullahi dan mas'ud cewa man rabiya bima unzila min as-sama'i ila al-ard ghufira lahu duk wanda yarda da abin da aka saukar da shi daga sama zuwa ƙasa to wannan za a gafarta masa ma'ana yarda da abin da Allah ya tiba masa na arziki ko yanka masa to wannan ya samu gafarar Allah wa fi asarin wani asar kuma man min khairi ma u'tiya al-abdu ar-riba bima qasama Allah lahu yana daga cikin mafi alkhairin abinda za a ba bawa Allah ya ba bawa kyauta shine yarda da abinda Allah madaukakin sarki ya raba ya bashi to wannan yana daga cikin alkhairin da za a ba bawa wani asar din kuma idza ahabba Allahu 'abdan ibtala wani yazo ma'anar shi ne inganci a hadisi duk wanda Allah ya kaune shi sai Allah ya jaraba shi jarabawa ta kowace irin hanya dan kar mu sai ya dauka jarabawa sai ta cikin wahala Allah ce wa nabluukum bisharri wal khair har a cikin ma walwala al khair ma Allah zai iya jaraba mutum ma'ana yanzu mutum Allah zai iya mishi wadata wadata ai al khair to amma jarabawa ce bisani ba mutum Allah zai iya bashi matsayi, matsayi ai alkhairi ne wajen mutane amma jarabawa ce bai sani ba. Mutum zai iya, Allah zai iya bashi lafiya, zama mai koshin lafiya, sai kaga baya yawan rashin lafiya, to wannan ta iya zama jarabawa ne, wallahi la yadi bai iya sani ba. Dan Allah ya ce wa nabluukum bisharri wal khair, da sharri da alkhairi Allah zai na jarabawa ta hanyar Annabi Sulaiman, ai mulki Allah ya bashi amma Allah ya jaraba shi da shi ko Allah ya jaraba Annabi Sulaiman, kuma Allah madaukakin sarki da ya jaraba shi Annabi Sulaiman ya samu ya ci wannan jarabawa din. Kaga da alkhairi ne Allah ya jaraba shi, ma'ana shine mulkin da Allah ya bashi. Allah ya ce wala qadfa kana Sulaiman, ko lalle mun jaraba Annabi Sulaiman. Allah ya jaraba Annabi Sulaiman wanda tarihin yana nan da yawa cewa mulkin shi ne aka dan dauka na wani lokaci aka baiwa wani ko wani aljani ya shiga yayi abin nan da sauransu da makamanta haka, yana nan a cikin kisoshi na masu tafsiri. Almuhim Allah ya jaraba Annabi Sulaiman, ya dan raba shi da mulkin na wani dan lokaci, kenan mulki aka bashi aka jaraba shi ta mulki. Annabi Adam Allah ya jaraba shi da ni'ima ne, ai mana yana cikin aljanna Allah ya mishi jaraba cewa kar ya taba wannan itacen. Hadi ikhtibar ka san kololuwan jin dadi jana ce na aljanna, amma aljannan wannan ni'imar Allah ya jaraba shi a cikin ta. Da haka dan mutun ya ga kansa a cikin ni'ima, kar ya dauka cewa wai Allah ya kusan shi ne baya son wasu ya bashi wannan ni'ima, ta yayewa wannan abin da Allah ya bashi nan jarabawa ne bai sani ba. To wanda ya iya tantance cewa abin da Allah ya bashi nan yana iya zama jarabawa, to wannan shine mai samun tsira. Mana duk sanda ka samu wani abu ka dinga kawo tunanin cewa kana roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya wannan abin alkhairi ne karshen sa a gare ka. Yasa ko abu zai mutum zai nema yake istikhara, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri, haka da in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi, al-khair wa sharr. Allah yana jaraba ba'awa da alkhairi da sharri, a talauci ai sharri ne a wajen dan Adam, amma yana iya zama jaraba ne Allah ya mata. Kuma mutum ya samu kudi ya samu wadata, alkhairi ne a wajen mutane amma jaraba ne a wajen wasu. Mutane nawa Allah ya jaraba su da kudi? Ga Qarun, Allah ya ba misali shi dai zan misali ga wanda za su bayan sa, ko inna Qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim, Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil 'uzwati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafra. Mutane suka ce karka yi alfahari da abin nan da Allah ya baka, dan da bai da shi Allah ya bashi. Me yace? Sai bai ci jarabawar ba, sai ce inna ma utitu ala ilmin indi, ai dabara ta ce da irin kasuwanci na ya ban wai gadan mun da wannan abin, haka wa ko masu bakin ciki ne da hasada, ce inna ma utitu ala ilmin indi. Allah ya ce shin bai san cewa wanda suka gabace shi ko wanda suka ci shi ba? أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وندس كفيش دوك ياس كفيش كاردي الله يا هلك الدس فما شيبا ومتى نديو أسكم فات أجدون وانا نجربا وانا كما باسا إيا جانيو. وفي آبية فإن صبرا اجتباه واند الله يجربا شي دبلائي إذن يا قريت الله زي زابيش fa irabiya, idan ya yarda kuma istafahu, Allah zai tsabtace shi zai sa shi cikin tsarkakakkun bayinsa. Amma Annabi Ayyub da Allah ya jarabe shi yace inna wajadnahu sabiran, kaga sabara yace ni'mal abd innahu awwab, saboda Allah ya jaraba shi kuma ya hakuri, har Allah yace mun same shi bawa ne sabir mai hakuri. Inna wajadnahu sabiran. Wa fi athar, ya zo cikin wani asar shi ma annabani Isra'ila cewa banu Isra'ila sa'alu Musa, sun roƙi Annabi Musa cewa ya roƙi Allah madaukakin sarki wani abu ne wanda za su yi Allah ya yarda da su. Fa qala Musa, sai Annabi Musa ya ce rabbi ya Allah innaka tasma'u ma yaqulun, Allah ka san abin da suke faɗa. Fa qala, sai Allah ya ce qul lahum, ka gaya musu cewa yarduna anni hatta arda anhu, su yarda da ni kafin na yarda da su. Sai mutum ya yarda da Allah, Allah yake yarda da shi. Wanda bai yarda da Allah ba, Allah ba zai yarda da shi ba. Imana tarda anillah wa yarda anka. Wa fi atharin akhar an annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba an ya'lama ma lahu inda Allah, cewa duk wanda yake kaunar ya san menene nasa a wajen Allah madaukakin sarki, fal yanzur ma lillahi indahu, ya duba ya ga menene na Allah a wajensa. mana an ba yana so ya gwada matsayinsa a wajen Allah madaukakin sarki to ya duba ya gane yayin shi abin da yake gabatarwa ga Allah in ayyuka na ibada ne in ma menene kai ne kake gabatarwa kafin ka san menene Allah ya mata ne fa inna Allah yunzilul abda min wa haythu yunzilul abda min nafsi to man Allah yana yanda bawa ya dauki Allah haka Allah madaukakin sarki yake daukan bawan sa gane ko yasa cewa Allah madaukakin sarki duk yanda ka tsammace shi haka yake mana wanda ya ga ya girmama Allah madaukakin sarki ya kusanci Allah madaukakin sarki to Allah zai girmama shi ya kusantar da shi man ahabba liqa'allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa'allahi kariha Allahu liqa'ahu wa fi atharin akhar wa na atharun kuma man radiya min Allahi bil qalil min rizqi lallai wanda ya yarda da Allah madaukakin sarki da kadan daga cikin abin da Allah zai tarfa mishi na arziki radiya Allahu anhu bil qalil min al amal aiki kadan da zai shi ma sai Allah ya yarda da shi mana Allah bai baya duba karancin abin da ka bayar yana duba kyawun abin da ka bayar da ingancin sa da tsarkakan zuciyarka a kai wani zai ga ana ta cewa ya abu zai ce to ai ni ko na bayar zan ga abin nan ba wani ne yawa bane la ya ka same shi kuma ya tsarkakan ka kuma meye niyyarka a cikin bada abu wani wallahi zai bada abu mai yawa yawan da bai da iyaka amma kuma Allah zai karba ba wani kuma zai bada kadan din da bai taka kara kariya ba ya wuce na wancan ne yawa saboda ni niyya da zuciya ita ce zata yi determining wannan abu dan haka ba wai kadan din ake duba ba a'a ya yake ya ingancin sa yake ya karfin sa yake abinda ake la'akari da shi kenan kuma yaya ka dauki wannan abu yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an komi karancin abu kada ka ce wai abu ne karami ka ce barka kana ganin ba wani abu bane in zaka ga wani zai shigo masallaci zai dan ga wani kaman dan abu kaman da ta haka ko tsinke ne haka wani ba zai damu ya dauke shi ba wani kuma zai ga cewa bari ya dauke abin nan wannan kalilin da kake gani ila wannan abin ya samu mushi wata daraja da girma wajen Allah madaukakin wa huwa la yashur ila bai dauki wannan abun komai ba zaka bar shi ne ka kashe jin din ka jin yayi saboda haka ma'ana mutum abin da ake so ya samu a zuciyarsa ya zama ta tsarkaka in gane ko zuciyar ya zama ta tsarkaka shine abin da ake so wa qala ba'dul arifin wasu daga cikin bayi masana Allah madaukakin sarki wasu daga cikin bayi masana Allah madaukakin sarki a wasu daga cikin bayan Allah madaukakin sarki yana cewa a arifu fil mauta aliman yanzuruna ila manazilihim fil janan fil jinan alaman yanzuruna ila manazilihim fil jinan fi quburihim yughda alayhim wa yurahu bi rizqihim min al jannati bukratan wa ashiya wa hum fi gumumin wa turubin fil barza law usimat ala ahli baladin lamatu ajma'in wannan yake cewa wato yana sanin wasu daga cikin mamata akwai wasu waɗanda wato suna kallon hangen matsugunansu a cikin aljanna alhalin suna cikin kaburburansu wannan ka iya ginin shi akan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce ba mu'mini ne za a buɗa mishi cikin kabarinsa za a buɗe mishi daga cikin ni'imar aljanna yana gani wanda safe da yamma za a dinga kawo musu arzikinsu daga cikin aljanna amma duk da haka a cikin wannan yanayin suna cikin damuwa me damuwar su suna kwaɗayin yaushe Allah zai tashe su shiga wannan wani shine abin da suke ciki wanda wannan damuwar da yake da suke ciki inda za a tattara a ba wani mutane wani gari da sun halaka gaba daya ila aka ce meye ayyukansu kada yace kanu muslimin su musulmini mu'minin mu'minai masu ba da gaskiya da Allah illa annahum sai dai su din lam yakul lahum min at-tawakkul wala min ar-ribanati ba su da tawakkali ba su da yarda amma dai suna musulunci suna imani ma'ana idan suka duba matsayin da wasu suka hau ne zai ce ashe da sun kasance irin su dan irin wannan matsayi tune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a musu sakamako a aljanna ba tare da hisabi ba amma babu mutawakkiluna ala Allah azza wa jalla sab'una alfan yadkhuluna aljannata bila hisabi mutum 70,000 za su shiga aljanna ba tare da bincike da sakamako ba kaga ai sahabbai sun yi ta tattaunawa wanda yace a su wane ne sai a wanda aka haife su a musulunci ne a wanda ba su taba yin shirka bane a suna ta fada amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tambaye su me kuke tattaunawa sai ai akan mutanen nan ne wannan su cewa ai zai ce duk ba su bane ce humul ladina la yarquna wa la yastarqun ko wala la yarquna wa la yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun masu tawakkali ne ga Allah kuma da an ce tawakkali ga Allah ba yana nufin cewa duk abin da ya same su kuma ba sa neman sabab na yayi wannan abin ba a'a suna rukun sabab din kuma su dogaro ga Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin daya a cikin su ai kenan mutum zai iya shiga cikin waɗannan idan ya samu ma'ana albishir kamar wanda ya samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu yace udu Allah an yaj'alani minhu ta iya yiwa shi ya ga daga cikin ayyukan da yake kila yana cikin masu tawakkali yace ai ya manzo Allah ka roki Allah in zama cikin su yace ai anta minhu kana cikin su to wani mutum ya tashi yace shi ma ya mishi addu'a yace ai Ukasha ya riga ma'ana an bude kofar to yan bayani za a rage musu duka su za su kwashi ko yanzu ka ce a misali yanzu in an samu wannan daya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 70,000 ne ai kila sun kare zuwa yanzu ko ko akwai saura to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka din ya gaya musu suke tunanin cewa to 70,000 din ai za su iya karewa sai ce kowane daya daga cikin 70,000 din nan kuma zai ja 70,000 a wannan al'umma a ga rahmar Allah tana da hadisi Allah yana kaunar bayinsa bayi ne kawai suke da sakaki ce kowane daya a cikin su a cikin 70,000 din zai ja 70,000 su ma ya kulun ma'abu kowanne yana da 70,000 a cikin su miliyan nawa kenan eh miliyan 4,500 ko eh 70,000 so 70,000 na ka duba wannan yarwa ta rahamar Allah maɗaukakin sarki amma su waye za su shiga cikin wannan adadin shi ne abin tambaya ne su waye za su shiga cikin wannan adadin duniyar ba ta ƙare ba ko ba wai iyakacinmu mu ne duniyar ba akwai masu zuwa bayanmu kuma wannan abin ya keɓanci wannan al'ummar ne kawai sannan al'ummar da suka wuce a gaba don wani zai ce wannan adadin ai ba zai musaltu ba a'a in an duba yanzu daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1439 kuna ganin yawan musulmai bai kusa kai wannan biliyan din da ake magana ba ai mutanen da yawa ai kuma wasu za su zo bayan mu banda wanda ba a san su ba har lokacin da Allah zai gaji kasa kawai fatan mu Allah ya sanya mu samu rabo a cikin wannan shine addu'a wa fi wasiyati Luqman a cikin wasiyar da Luqman bawan Allah ne wanda Allah ya saukar da sura Al-Qur'ani da sunansa suratu Luqman wa laqad atayna Luqman al-hikma bawa ne mai hikima Allah ya bashi wato fahimta da kuma wato sanin makama ta rayuwar duniya da neman yanda za a nemi lahira shi Luqman har wasu suna cewa annabi kuma a yanda malaman tarihi suke nunawa ma'ana bawa ne daga cikin bayi kuma baki da ya nuna ma cewa al'amarin Allah maɗaukakin sarki ba ya shafi wani jinsi bane banda wani jinsi da wani yana ganin cewa an shi baki ne sai yana ganin kamar shi an gama duniya baki kenan la al'amru laysa kadhalik Allah yana duba zukata ne yanzu Bilal ba mutumin Habasha bane mutane nawa ya fi a wannan lokacin mutanen da ya fi su ba su girku ba a wannan lokacin har a cikin sahabbai ya fi da yawa daga cikin su wa huwa habashi ba balarabe bane ba ba quraishi bane in kai maganar kiran sallah a musulunci in ka ce bilal ba nabi waye nabiyunsa babu saboda haka ba wai Allah madaukakin sarki yana duba yanayin mutane bane ko jiki ko a matsayin ka ko zuciya da aiki shine abinda Allah yake da akali da shi ma'ana in zuciya ta kyautata aiki yayi kyau ya inganta to wannan shi yake daukaka ba inna akramakum indallahi attaqu wanda yafi tsoron Allah madaukakin sarki Luqman yana ce ma dansa usika bi khitani tuqaribuka min Allah yace zan ma wasici da wasu abubuwa da za su kusantar da kai zuwa ga Allah wasu ba'iduka min sakhatihi kuma za su nesantar da kai daga fushin Allah na farko an ta'budu Allah la tushrika bihi shay'an wannan ita ce wasiya ta farko a Qur'ani ko wa laqad ataina luqmana al-hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur fa inna ma yashkuru man kafara fa inna Allah ghaniyun amin me yake madansa ya bunayya la tushrik billah farkon abin da ya bude ke dan shirka ba farna ne yake ruguza komai da komai inna shirka la zulmun abu ita ce babban abin da ya mushi wasiya da shi la tushrik an ta'budu Allah la tushrika bihi shay'an na farko kenan yace wa antar da bi qadarillah kuma ka yarda da abin da Allah ya kaddara ya hukunta fi ma ahbabta wa karista abinda kake so da wanda baka so ma'ana amma mutuwa kai istirja'i ka rasa dukiya kai istirja'i kai rashin lafiya ka mai da al'amarin ka ga Allah ka shiga damuwa da kunci ka koma zuwa ga Allah ka san cewa Allah ya san da halin da kake ciki ko wannan shine abin da Luqman yace zai kusantar da bawa zuwa ga Allah ya nesantar da shi daga fushin Allah wannan babban wasiya ce wa kala ba'dul arifin wani daga cikin masana yace man ya tawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah wa yarda bi qadarillah ya yarda da qaddara Allah abinda Allah ya hukunta yace faqad aqama al-iman wannan ya taka matsayin imani Allah ya sanya mu cikin su wa faraga yadayhi wa rijlaihi li kasbil khair kuma hannunsa da kafafuwarsa ya riga ya wanke su cikin neman alkhairi ma'ana yana cikin alkhairi gaba ɗaya ke nufi wa aqama al-akhlaq as-salihah kuma lalle wannan ya taka matsayina kyawawan halaye allati tasluhu lil'abdi amrahu ne gyara ma bawa al'amuransa abba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka kwatanta su da zamanin yanzu ai an fi su wadata na abun hannu ko ba ma ya suka fi mu a wajen Allah qulubu ma'ana zukatan su da irin yanda suke da karfin imani wannan shine abin da ya gyara su yasa suka fi mutane da yawa mu ba haka muke ba ai yasa ko a tsakankanin su suna irin wannan magana Umar wata rana yana cewa wallahi Abubakar ba yawan ibada muke ganin ya fi mu ba ko yawan wasu ayyuka sai dai wani abu da yake zuciyarsa yace wani abu ne a zuciyar Abubakar da ba yanda za mu yi iyaja da shi akan wannan abu ya mana nisa ya wuce ba za mu iya kama shi ba to kaga kenan zuciya ita ce ake so ta gyaru ma'ana in ta gyaru ya zama ta tsarkaka to wannan duk wani abu kuma zai gyaru shine idza saluhat saluhal jasadu kullu bal yaslahu alhayat rayuwa duka za ta gyaru ma babu yasa ko ya kai wani irin kuncin da ya kai karshen kunci bai damuwa saboda ne saboda zuciyar shi ta riga ta koma zuwa ga mahalicci wanda yake mai azurtawa to idan mutum ya samu irin wannan shine hakikanin yarda da Allah yasa sahabban nan radiyallahu anhum wa radu an man yi tsammani a yanzu wani kila za a zo neman yashi a yi ta maganar sadaki ya ce ai za a kawo za a kawo za a kawo in an zo ya ce to shi fa ya rasa sadakin nan a yi auren nan amma dai zai karantar da ita ahlai a matsayin sadaki za a daga auren ai ko za a yi mu yanzu zuciyarmu da imaninmu bai kai ne wance abin nasu ba ko za a daga auren da shi ne auren ma da wacce za a aura da wanda za su bayar din duka zukatan ba su kai wadancan ba amma so a wancan lokacin haka ne yayi mutum ya zo bace ta zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ga shi ta kawo kanta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan damar in mace ta kawo kanta in ya ji yana son ya aure ta zai iya aurenta ya kalle ta zai nuna bai da bukata amma dai ba zai gaya mata ba saboda dabi'a ta dan adam ba za ta ji dadi ba wani daga cikin sahabbai ya ga ta dade yace to ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aura min ita yace me kake da shi yace ban da komai yace ka je ka nemi wani abu bana yace sai dai wannan mai abin da yake jiki na ba inda ba yace to an ka bata kai da me zaka rubu kaje dai ka nemi wani abu yaje ya gama kokarin sa babu ya dawo yace fa ban samu komai ba yace ko zo ban karfe ka nemo ma'ana a bata wannan zai nuna wani alama ne dan sadaki abin nabi da shi wani abu ne da yake nuna akwai kauna da yarda ba wai abu bane da kake bayar dan a baka madar a madadin ka ba dan mutum ba za a iya bashi ba zai iya karban madadin abu ne biya madadi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal ma'aka shay'un minal qur'an kana da wani abu na qur'ani tare da kai yace na haddace sura kaza da kaza yace to na daura maka aure ji ka karantar da ita wannan sura kuma aure ya dau to yanzu aka zo yin wannan ai ba wanda ma zai wannan shi ma din da yake yana tsoro zai ce kai anya to na ji me za a yi ba abin da za a yi to kaga su wani shiri ne da tanadi da tsarkaka da Allah ya a zuciyarsu ya tanade su na su zama mana misali a cikin rayuwa ma'ana kada a rataye zuciya akan abin duniya gaba dayansa abin da yake karanci sai kaga Allah ya sa mishi albarka fiye da abu mai yawa to yawa sai kaga abu mai yawa ba albarka a cikinsa yanzu misali abubuwan da ake ciki ake kokawa na yanayin wahalhalu da waye dan mutum za a bashi kudade kamar 10,000 wani a irin yanayinsa kafin daga tsakanin magariba zuwa isha ba zai tashi da naira 100 a cikinsu ba ya dagargaza su kuma gobe suna neman saboda ne ila nuzi'a min albaraka ila an cire musu albarka wani kuma za ka bashi naira 100 zai waye gari har da naira 100 nan kuma ya ga ya samu biyan bukata me a cikinta albarka da kuma yarda da take cikin zuciyarsa shi kuma wancan mai yawa din ila bai yarda ba ne da wannan abu don haka rashin yarda din shi zai kawo sai a tsige albarkar don haka sai ga ya samu da yawa sun tafi kamar wuta ta kona wani kuma haka ga ya samu kaɗan kuma kaɗan din na ya wadace shi shi dan adam kawai ɗabi'arsa da yake yana da buri yanzu da yana zaune ba yi da komai ba yi da komai misali yana ta lissafi a zuciyarsa cewa yanzu da zai samu 500 misali sai ka ga yana takaita abin nan dinsa ya ta lissafi har zai samu canji amma da 5,000 za ta shigo sai ya dinga lissafin kuma wani abu a gaba har ta shanye wannan 500 din ta koma har ta wuce abin da yake tunani a wajensa to wannan rayuwa ce ta dan adam to duk abin da ka samu kaɗan dinsa ma'ana ka samu a yarda a kansa to sai muke roƙi albarka a cikinsa sai ka ga Allah ya sa mishi albarka amma ba wai yawa ake duba ba abu da yawa za ka ga bai da albarka kaɗan sai ka ga mai albarka to wannan shi ne mataki na 49 da malu ya kawo za mu tashi mataki na 50 ma'ana duk abin da yake nuna mana yana nuna mana yarda da Allah maɗaukakin sarki shi ne maganin duk wata damuwa duniya da lahira in mutum zai samu ma'ana ko da ka shiga cikin wani hali wannan yarda ɗin da kake da shi zai magance ma wannan abu ba za ka dinga tunanin wani abu ba ko wani baƙin ciki shi yasa sahabbai sun bar duniya nan ba sa baƙin ciki sai Allah yake cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro ba su da damuwa a cikinsu sun samu istiqama sun samu daidaituwa zuciyar ta tsaya kuma sun tsayu da ƙafafuwansu da haka Allah yake innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba wanda a cikinsu ya bar duniya yake baƙin ciki suna barin duniya kawai dan suna baƙin cikin sun rasa wani abu na duniya ba kawai damuwarsu suna tunanin me za su je su samu a gaba duk da kuwa Allah maɗaukakin sarki ya musu tanadi na alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wasu albishir amma saboda yanda zuciyarsu ta tsarkaka suna tunanin me za su samu shi yasa uba da ɗan sani ko wani daga cikinsu ya zo zai rasu aka ga yana kuka wani yake ce masa ba kai ka zama sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi jihadi da shi amma kana kuka saboda zaka bar duniya yace ba ne yasa ni kuka ba yace abin da yasa ni kuka kawai nayi tunanin cewa Allah maɗaukakin sarki ranar tashin alkiyama kafin ayi komai an tara bayi zai yi damka da hannunsa zai jefa su a wuta zai yi kowata damka ya jefa su a aljanna yace to ni ban san awanne nake ba yace ni damuwa ta ke to idan sahabi yana wannan tunanin mu kuma mu saka mu aya nas'alullahi al'afiya kuma wannan ba yana nuna cewa ba su da yarda bane yarda da Allah ne ya kai su ga wannan abun nan
mana sun yarda da cewa Allah yana aikata duk abin da yake wa yaf'alu ma yasha saboda haka mutun ya dinga zama zuciyar shi ya tsarkake ta abin da ya samu kadan ne ya samu yarda da shi ya roki albarkar sa to sai kaga Allah madaukakin sarki ya yawaita masa shi haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani ya amfanar da mu da abin da muka ji سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك